والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shine hada mu wannan rana ta Litinin wanda yau 25 ga watan Ramadan hijiran manzon tsira alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1441 wanda kuma ya dace da 18 ga watan 5 miladiya 2020 wannan zama namu shine zama na 25 a cikin wannan littafi mai tarin albarka majalisu shahri ramadan na al-alim al-allama ibn usaymin rahimahullah ta'ala wanda jiya mun yi majalisi na 13 ko in ce mun ƙara sashi yau kuma za mu tashi majalisi na 14 wanda yace al-majlis ar-rabi'u ashar fi mufattirati sawm majalisi na 14 a cikin sha'anin abubuwa da suke bata azumi ko suke karya azumi. To kafin mu ci gaba za mu amsa tambayoyi kaɗan daga cikin tambayoyin da aka samu. Mai tambaya ta farko yake cewa dan Allah malam, menene matsayin azumin mutumin da kabo ya zo masa ko amai yana cikin azumi? Mutumin da hako ya zo masa babu ko mai azumin sa yana nan. Akwai wanda suke ganin idan haban yayi yawa sosai to azumi zai samu matsala, sun kiyasta wannan akan kahu kamar yadda za mu karanta a littafin manzo alaihi salatu wassalam ya ga wani yana yi ma wani kahu yace afṭara al-hājim wal-mahjūm da wanda yake yin kahon da wanda ake yi wa duk azumin sa ya kare. To tunda shi wanda ake wa kaho indar da aka ce azumin sa ya bace, wannan jini mai yawa da ya fita a jikin sa, kaho wanda suke gani idan haban yayi yawa sosai yadda zai kai irin wannan kiyasin da wannan azumin ya samu matsala. To amma abin da ya shafi amai, idan mutum ba kago shi ba, ba kirkiro shi ba dan amai ya kasance, to wannan babu wata matsala, azumi yana nan. Wannan yake cewa malami ne ne matsayin azumi shida wato Shawwal, wanda aka fi sani da sittu Shawwal, yana daga cikin sunnonin manzo alaihi salatu wassalam. Kamar yadda hadisi ya nuna cewa duk mutumin da ya azumci watan Ramadan kuma sai ya bi shi da shida a cikin watan Shawwal, to wannan kamar ya azumci shekara gaba ke daya. Domin in mun duba Ramadan wata 10 ne, man da bil hasanati falahu ashr amsaliha, in mutum ya yi Ramadan kamar ya yi wata 10 kenan. To sannan idan mutum ya azumi shida za mu ga shida sau 10 shine 60. Sunna ce ta manzo alaihi salatu wassalam mutum zai iya yin su a rarrabe, zai iya yin su a haɗe, zai iya yi a 10 farko na Shawwal ko 12 ko 13. Wannan shi malam menene matsayin amfani da kalanda wajen yin sahur da buɗe baki? Ya halatta kamar yadda muka sha faɗa, shi harkar kalanda ilimi ne, yasa aka tsara ta hanyar ilimi ne. Lissafin kalanda da yake nuna fitowar rana da faduwarta da fitowar alfijiri da kuma zawalin rana, wannan ilimi ne tabbatacce wanda Al-Qur'ani ya riga ya tabbatar da wannan. Wallazi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazil lita'lamu 'adad as-sinina wal hisab. Allah shi ya riga ya kaddara wannan kuma ya damtar da mutane saboda haka babu matsala a cikin wannan. To kamar yadda muka ga unwanin wannan babi, zai yi magana akan abubuwan da suke bata azumi, wanda idan ɗaya daga cikinsu ya faru to azumin mutum ya ɓaci. akwai lokacin da zai baci ba tare da mutun yayi kafara ba akwai lokacin da zai baci kuma mutun yayi laifi sai yayi kafara bayan malam yayi muqaddima sai ya ce ikhwani ya ku yan uwana qala Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya fada yace fal ana bashiruhun wabtagu ma kataba Allah lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl idan mu kalli wannan aya ta nuna halaccin ko kuma ba da damar wa'ansu abubuwa guda uku da aka hana mai azumi a wani lokaci wanda yinsu ba zai zama laifi ba Allah yake cewa fal ana bashiruhun wato da a farkon azumi kamar yadda muka sani shari'ar musulunci tana farawa da kadan da kadan to sai ya zama farkon azumi farkon shar'anta azumi ba a yarda mutum ya kusaci iyalansa ba kowane lokaci ko da rana ko da dare gabaki daya har azumi ya shiga ya fita haka abin yake to Allah subhanahu wataala kuma daga nan sai ya danye wannan hanin amma a cikin dare ma'ana ya zama ya halatta daga faduwar rana har ya zuwa fitowar alfijiri to wannan tsakanin ya halatta to shine Allah sai yake cewa fal ana bashiruhun a yanzu kun samu ku je ku sadu da iyalanku wamtagu ma kataba Allah lakum ku nemi abinda Allah subhanahu wataala ya rubuta muku ma'ana na haihuwa ko kuma daga cikin abinda malamai dai suka fada wakulu washrabu kuma kun samu ku ci ku sha hatta wannan shi ba a farkon musulunci idan mutum yayi bacci ma'ana mutum in ya zama ya kai azumi to ya kuskura bai ci abinci ba har yayi bacci shikenan sai gobe duk wanda ya kai azumi to sai dai ya kokari ya ci abinci kafin bacci ya dauke shi akwai wani daga cikin sahabbai ba zan iya tuna sunansa ba yayi azumi ya jigata tunda mun san suna ayyuka na wahala wasu suna noma wasu suna kiwo to ya zamo a jigace sosai ya zo matarsa ta zo ta tanda masa abinci kafin ta gama abincin bacci ya dauke shi ga yunwa ga wahala to kaga sai ya zamo cewa dole shi kenan ya tafarsi to wannan azumi ya wahalar da shi ya zamo ma kaman yana suma ko ana yafa masa ruwa kafin kai wani azumi to Allah subhanahu wataala sai danyi wa'annan to sai ce wakulu washrabu yanzu kun samu dama ku ci ku sha ma'ana daga zaran faduwar rana ku ci gaba da cin abinci da shan abin sha hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad har farin zare ya bayyana gare ku ma'ana ana nufin farin safiya haske na fitowar alfijiri min al-khayt al-aswad daga bakin zare ma'ana daga duhun dare shi wancan farin zaren yace min al-fajr wanda yake da alfijiri thumma atimmu siyama ila al-layl sannan ku cika azumi zuwa dare dare shine faduwar rana to sai malam yace zakara Allah fi hadhihi al-ayati al-karima Allah ya ambata a cikin wannan aya mai daraja usula mufattirati sawm wato tushe da kuma ginshikan abubuwa da suke bata azumi kun ga anan ambata abubuwa guda uku saduwa da mace cin abinci ko shan abin sha sai ce wa zakaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi sunna tamama zalik manzo alaihi salatu wassalam kuma ya ambace cikon wa'ansu abubuwan da suke bata azumi wanda ba a mace su a Qur'ani ba sai ce wal mufattiratu sab'atu anwa abubuwa da suke bata azumi kashi bakwai ne al-awwal kashin farko al-jima' shine saduwa da mace yace huwa iladu zakari fil farj shine wato shigar al'aurar dan adam a cikin al'auran mace wannan kun ga babu sharadin cewa har sai yayi inzali muddin da yaka ta kasance to azumi ya riga ya tashi daga aiki sai ce wa huwa a'azamuha wa akbaruha isman, kuma wannan shine yafi girman laifi, shine yafi girman zunubi. Mutum yana azumi ya zama yaje ya sadu da mace ko matarsa ta aure, ko kuma ainihin ya zama ya ratsa hanya. Yace famata jami'a jama'a saimu, duk lokacin da mai azumi ya sadu da mace, batala saumuhu, azuminsa ya ɓaci, fardan kana aw nafilan, azumi ne wanda yake na farilla ko na nafila. Yace suma in kana fi nahari ramadan, to sannan idan wannan abin da yayi ya kasance da rana ne a cikin watan azumi, wa saumu wajibun alaihi, wanda kuma shi azumin wajibi ne a kansa, lazimahu ma'al qada'i al-kafaratul mughallaza, to banda ramuwar da zai yi, kuma kafara a bar girmamawa, a bar kausasawa a kansa, to lallai ta lazimce shi. Wa hiya itqu raqabatin mu'mina, shi ne yanta baiwa ko yaye na mumini, namiji ko mace. Nan kun ga sai yake cewa thumma in kana fi nahari ramadana, dan a nuna mana akwai bambanci tsakanin mutum yi wannan a cikin watan ramadan da kuma wajen watan ramadan. Yanzu da mutum zai zo lasamahalla, ya zo ramuwar azumi, ana bin sa azumi a cikin watan ramadan, azumi ɗaya ne biyu ne, to wani wannan yana cikin rama azumin sai ya zo ya sadu da mace, to wannan hukuncin kafara bai kama shi ba, duk da cewa azuminsa ya ɓaci kuma ya yi laifi, to amma ba za a lizimta masa kafara ba, saboda ba a cikin watan ramadana ba ne ba, duk da azumin na ramadana ne yake ramawa, to amma kuma bai samu alfarma, wannan shi bai samu alfarma irin na cikin watan azumi ba. To shi yasa malamin ya kaidi yake summa in kana fi nahari ramadan, in ya kasance a cikin wuri ne na ramadan, to sai ambaci gaban farko shine dan tawayaye, fa illam yajid, in ko bai samu baiwa ba, fa siyamu shahrayni mutatabi'ain, sai azumin wata biyu ajere wanda suke bibiye juna, la yufṭiru bainahuma, mutum ba zai kuskura ya ci abinci tsakanin wannan azumi da zai yi na wata biyu ba, illa li udhrin shar'iyyin, sai inda wani uzuri wanda yake ainihin na shari'a. Ma'ana idan mutum ya soma ramuwa ko kuma ya soma kafara ta watan ramadanan da ya zamo ya karya ta hanyar saduwa da mace, to muddin ya somo wannan ramuwa a hirdinsa ya ajiye wannan azumi, sai ya kai shi 60 dinsa in bai somo daga ganin wata ba, nan da aka ce shahraini mutatabi'aini, ko da a ce za su zamo 29 tar ba komai, misali ya soma azumi yau ya zama sabon wata ya tsaya, ko ya zama watan Rabi'ul Awwal ko Rabi'ul Thani ko abin da ya kama da haka, yau wata ya tsaya sai tashi da azumi gobe, sai zamo cewa wata an kai kwana 29 yana azumi sai a gajin jirin wata, to shikenan gobe kuma ya ci gaba da azumi, ma'ana wata da ya biyo shi ma ya kama, ana kai kwana 29 sai aka sace gajin jirin wata, kun ga yanzu ya yi azumi 58, to yanzu shikenan yi azumin wata biyu, tunda Allah ba 60 ya ambata ba, manzo Allah ba 60 ya ambata ba, watanni aka ce shahrani, wata kuma zai iya kasancewa 29, zai iya kasancewa 30, to amma idan bai somo da ganin wata ba, kawai ya soma tsakiyar wata ko ainihin karshen wata, ma'ana dai ba da ganin jinjirin wata ba, to anan dole sai ya azumi 60 wanda suke ainihin ajere. To in mutum ya somo a hirɗinsa ya ajiye azumin nan in dai ba da wani uzuri na shari'a ba, kamar me, sai ce ka ayyamil idaini, kamar wani idi guda biyu, misali mutum ya somo ramuwa a cikin watan babbar sallah, watan Zulhajj na kamawa sai soma ramuwa, to kunga waye garin 10 ga watan Zulhijji ranar sallah ne kuma hadisi ya ce duk mutumin da ya azumi ranar sallah ya saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to anan wannan mutum da yake wannan ramuwa dole ne ya ajiye wannan azumin a wannan ranar kuma shari'a ta ba shi dama na ai aje yake cewa wattashriq da kuma ayyamut tashriq shine daya ga sallah da biyu ga sallah da uku ga sallah saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa ayyamut tashriq ayyamu aklin wa shurbin wa dhikrillah yake cewa wannan yanyanan ainifin nama danyen nama su larabawa lokacin su musamman wancan lokaci idan sun yanka namun bukan suna layya to kun ga wancan lokaci babu fridge yanzu muna da dabarun ajiye abubuwa a cikin sanyi to su dabarar da suke yi shine sai su yanyana naman yadda ka san ana yi wa naman da za a yi kilishi to shikenan sai a baza shi akan dutse idan aka baza shi akan dutse shikenan sai rana ta busar da shi to sai su aje suna amfani da shi wanda ko da mu rayuwa irin ta kakanninmu za ga mutumin da yake da wadata sai mutum ya yanka ko sa ko ta babbar dabba shikenan sai a zo yadda ka san za a yi kilishi to sai a yanyana shi a shanya shi ya bushe to sai a hada shi kuma sai a saka a cikin sanhuna mun san sanhu akwai mai marufi to sai a aje ko a cikin daki ko a cikin rumbu duk lokacin da za a yi miya sai a je a dandanko sai a saka a ciki haka suke yi kaga wannan din ma yafi wanda ake sakawa a fridge saboda shi wancan da rana ta busar yana da zaki haka saka a cikin miya sai kan cewa yayi zaki sama ma da ya a ce yanzu aka yanka naman المهم التشريق شيني واتو اين فين سي ا يينا ناما اين فين بانغارن غبس اكن دواتو دومين يا زما يا بوشي تو سي منزو عليه السلام يكي سيوا wannan wunin nukan wuni ne na ci da sha da ambatan Allah to shi sa malamai suka ce ba a yadda mutum yi azumi na nafila wannan wunin ba duk da wasu sun togace mutumin da yayi aikin haji tamattu'i kuma bashi da kudin da zai sai dabba wanda zai yi yanka na tamattu'i ko kuma ga kudin amma babu dabbar to wasu malaman suna ganin babu laifi tunda Allah ya ce fasiyamu salafati ayyamin fil hajj mutum yi azumi na kwana uku a lokacin ayyamul hajj to wasu suna ganin zai iya yi ko ɗaya ga sallah ko biyu ga sallah ko uku ga sallah amma dai wasu malamai sun ce tunda manzo Allah ya yi nassi ya ce wani nuka ne nassi da sha to bai kamata mutum ya yi wani azumi ko na ramuwa ko wanda yake ainihin na wani dalili ba to malam ya ce wannan kwanakin mutum ya samu ya ci abinci ko da yana ramuwa sai sai auli uzrin hissiyin ko kuma saboda wani uzuri wanda za a iya gani da ido yace kalmaradi wa safari kamar rashin lafiya mutumin da yake azumin kafara yayi 10 yayi 20 yayi 30 sai rashin lafiya ya kama shi rashin lafiyar da kuma dole sai ya aje ya sha magani to anan an yadda ya lissafa wanda yayi yanzu ya ci gaba da shan magani har ya warke idan ya warke daga nan sai ya dora in ya dora shikenan sai ya zamo inda yayi 40 to yanzu 20 ake bin sa saboda haka sai ya cika 20 yace wa safari li ghairi qasdil fitri ko kuma tafiya amma ba da nufin ajiye azumi ba anan kaga ba musan abin da yake cikin zuciya ba innamal amalu bin niyyat shi matafiyi an ba shi dama ya ajiye azumi to yanzu da za a ce mutum yana azumin kafara sai yaga ya sha wahala ya sha wahala a'a yaga in yi ajiye azumin nan duk na baya rushe sai dabara ta tafi kirkiro tafiya tunda shi matafiyi babu azumi a kansa sai kirkiro tafiya saboda ya samu ya tafiya ta kwana uku ta kwana kaza ya dan ajiye azumi to wannan tunda tafiyar ba mai tushe ba ce ta dabara ce in har ya ci abinci a wannan tafiyar duk azumin da ya ba ya riga ya rushe saboda haka sai ya faro shine ma nace fa in afutsara li ghairi uzrin idan ya kuskura ya ajiye azumi ya ci abinci ba da wani uzuri ba walau yawman wahidan koda a ce ajewa ne na wuni daya lazima husti ina fusiyam to faro azumin nan ya lazumce shi yanzu a ce mutum yayi azumi 59 sai ce kai gaskiya ne dai tunda saura daya Allah ya sani na ga jibrin dan huta sai ya kuskure ya aje to wanta su rushe ga baki daya yanzu ba ko daya idan yayi sa'a tunda Allah mai afuwa ne in yayi sa'a Allah ya bashi ladan yayi azumin nafila amma dai zancen kafara wannan babu dole sai ya zo ya somo sabon azumi to wannan haka nan yake a kafaratul qatl mutumin da ya kisan kai na kuskure kun ga shi ma an ambaci azumi na wata biyu a jere shi ma da mutum zai kisa na kuskure ya zo yana kafara yayi nisa da azumin sai aje ya huta shi ma da ya rushe malan yake cewa lazima husti inafus siyam min jadid wajibi ne ya somo azumin tun daga farko liya sunnat tatabu domin jerantawa da aka ambata ya zama ta tabbata fa in lam yastati siyam shahrayn mutatabi'ain idan mutum ba zai iya yin azumi na wata biyu a jere ba fa yut'amu 60 miskinan to dole ne ya ci yadda miskinai 60 li kulli miskinin nisfu kilo ashara nisfu kilo kowane miskini za a bashi rabin kilo wa asharatu giramat da kuma gram 10 min albur jayyid daga kikkiawar alkama ma'ana kamar yadda muka faɗa cewa mudu ake badawa mudun nan shine a cika tafuka ko kuma wannan mudun nabi wanda muka fi sabawa da shi to wannan shine ake badawa sai ce wa fi sayyi muslim ya zo a cikin sayyi muslim anna rajulan waqa'a bi imra'atihi wani mutum ya sadu da matarsa fi ramadan a cikin watan azumi fastabta annabiyya sallallahu alaihi wasallam an zalik sai dai nemi fatawar manzo alaihi salatu wasallam akan wannan fa qala sai manzo Allah ya ce hal tajidu raqaba kana da wuyaye da zaka yanta kada la wato abin da yasa kullun ake sifanta bawa da raqaba kun san lokacin da ake bauta yadda ka san ana dauro awaki ko tumaki ko shano igiya a wuya to haka ake dauro yan adam a matsayin su na bayi to idan aka yanta shi ma'ana yanzu wannan wuyan an cire igiya ya samu yanci to shi yasa idan aka ce tahriru raqaba kaga raqaba mu'annas ne ba wai ana nufin baiwa mace ba a'a ko namiji ko mace inda ya cika sharuɗa ma'ana zan musulmi to shikenan kawai sai a yanta shi to sai manzo alaihi salam yace hal tajidu raqabatan kana da wuyaye da zaka yanta kala la yace bani da shi a wata riwaya yace laysa indi illa raqabati yace ya baki Allah in ban da wuya na to ni ban mallaki wani wuya ba kala sai ce hal tasati usiyama shahrain shin zaka iya yin azumin wata biyu yani mutatabi'ain yana nufin ajere firriwa kama firriwayatil ukhra kama da yake a cikin wasu riwayoyi yace zaka iya azumi na wata biyu yace bazan iya ba a wata riwaya yace ya mai cin Allah akwai abin da ya haifan mun da wannan ma in ba azumin ba shi wannan bawon Allah abinda malamai suka ce yana da wata cuta mai suna ashabak ashabak wato shine me zaka iya cewa matsananciyar sha'awa yanda idan ta motso mutum idan bai sadu da mace ba to al'aurarsa za ta yi tsagewa haka aka jarabe shi yanda ka san mai ulsar da in ta taso dole sai ya ci abinci to irin waɗannan mutanen haka suke ɗaiɗaiku ne ba su da yawa a cikin mutane to shi yasa da abin ya motso masa ya zama bai da zabi dole sai da ya aikata wannan kala la yace a'a bazan iya ba kala sai yace fa at'im 60 miskinan to sai ka je ka ciyar da miskinai 60 malai ce wa huwa fi sahihain mutawwalan wannan hadisin dogon hadisi ne yana cikin bukhari da muslim to wannan hadisi kamar yanda muka shaji wannan mutum kawai zo san manzo Allah yace halaktu halaktu ya rasulullah ya ma'aikin Allah na halaka na bata kafata ta zame manzo Allah yace me same ka yace na sadu da matata a cikin watan azumi da rana to shine masa wannan tambayoyin anan malamai sun ce ita wannan kafaran koko sun yi sabani kafaran nan ala tartib ne ko ala ikhtiyar a bisa jeri ne ko a bisa zabi in mun ce a bisa jeri kaman yanda malamai ambata anan matakin farko dole ne mutun ya yanta wuyaye idan a lokacin da ya zamo ana samun bayi amma da mutun zai zo tashin farko yayi azumin na wata biyu ko ya ciyar kafara sa bace ba to idan babu bayin ko ba kudin sayan bayi to sai a tsallaka mataki na biyu ya zamo an yi azumi na wata biyu a jere sai yadda da zai ci yadda mutum 60 maimakon yin azumi na wata biyu to za a ce kafara sa bata yi ba sai idan babu dayan babu biyun sana tsallaka ga na uku to kamar yadda kuka sani shi wannan bawan Allah lokacin da yazo ya faɗi wannan manzo alaihi salam ya tambaye shi kana da wuyaye yace bai da wuya sai nasa zaka yi azumin wata biyu yace akwai abin da ya jefa shi a wannan in ba azumin ba yace to zaka iya ciyar da miskini 60 yace nan fa dai bashi da komai manzo alaihi salam sai ya kyale shi sai ya samu waje ya zauna zuwa can sai aka kawo sanho na dabino san wannan malamai suka ce akalla zai dauki kwano 15 kun ga kwano 15 zaka ce rabin kwano nawa kenan 30 rabin kwano 30 zai baka kwata kwano 60 kaga kenan ya zamo kenan kaman Allah cikin ikon sa an zo da abinda wannan bawan Allah zai kafara gaba daya to sai manzo Allah ce to ka dauki wannan ka je ka ciyar da shi ga miskinai sai sai ya ma'aikin Allah akwai wanda ya fi da talauci a duk yankin muka baki da wato wannan bawan Allah dadin ya masa yau manzo Allah sai ya dariya har aka ga fikokin sa yace to shikenan ka je ka ciyar da iyalanka kun ga tausawa dakan daka shi ga daka gashi yayi laifi kuma ya tunye kai kafara wato wannan zai nuna maka saukin musulunci da kuma mu'amala irin ta manzo alaihi salam yanzu inda ne yazo fitawa ko kai kace kai in banda shakiyanci a ce maka yanzu kyauta ba aka baka abin kuma kace ka je ka ci sai a rufe shi da fada manzo Allah sai ya ce to shikenan ya je ya ci shi da iyalansa to wannan gabar malamai sun yi sabani akan gabobi da dama duk da ba hadisin muke fassarawa ba to amma dai a gurguje shin yanzu da wani mutum irin wannan za ta faru a yi masa wannan hukuncin babu sabani cewa da mutum zai je sadu da mace a cikin watan Ramadan kafara ta kama shi idan ba shi da iko da zai sai abin kafaran ba sabani akan ya halatta wani ya saya ya ciyar a mamadin shi ko ya bashi sai ka je ka sayar ba sabani to amma da zai zamo mai talauci na karshe shi ma yanzu ya halatta a ce to ka je ka ci kai da iyalanka malamai da yawa suka ce a'a wannan waqi'atu ayn ne waqi'atu ayn shine wani abu da ya faru so daya bai maimaitu ba suka ce to ba za a yi kiyasi akan wannan ba an ji dai ya halatta a saya a bashi a ce zai ciyar ko a siya a ba mutum 60 a mamadinsa amma ba a yarda cewa zai ci ba to yanzu in muka duba a cikin hadisin ina kafaran ita matar ba a yi magana ta ba kuma shi wannan abu ne da yake faruwa tsakanin bangarori biyu to yanzu wannan ya nuna da wannan za ta kasance kafaran akan shi namijin ne banda matar wannan shi ne mahallin sabanin malamai wasu malamai suka ce abinda hadisin ya nuna ai akwai alfa'ilu akwai al-maf'ulu bihi shi mujin shine alfa'il shine wanda ya aike ita maf'ulun bihi ce ita akan ta aiki ya fada to saboda haka kafara akan sa ne ita banda ita wannan shine fata wasu malamai wasu suka ce a'a kafaran nan tana kan namijin tana kan macen to wanda suka ce akwai kafara akan namiji da macen su ma sai suka yi sabani to yaushe ne kafara za ta kasance akan kowane babu sabani dai shi akan sa sai yayi kafara to ita yaushe za ta yi kafara wasu suka ce mutlaqan kawai za ta yi kafara to ai hadisi bai ce ta yi ba suka ce a'a ai shi da kansa ya fahimta tunda dai aka ce yayi kafara ai ya san ita ba zai ta yi tunda su biyu suka yi malaman da suka tafi akan ba za ta yi ba suka ce ina ai abinda aka kawo na kafaran na mutum ɗaya ne ba na mutum biyu ba inda na mutum biyu ne sai a ce ita ma tana ciki kenan ba za ta yi ba to sai wasu suka ce za ta yi amma da sharadi idan ya zama tilasta mata a kai idan ya zama ba ta da zaɓi idan da zaɓin ta ne ta yarda ya yarda to dole kowannensu ya yi kafara to idan da zaɓinsu ne suka ce shi ya yi kafara a jihunsa ita ma ta yi a jihunta to idan tilasta mata ya yi fa a nan malamai sun samu fatawa biyu imam ahmad ibn hanbal yana da kaulani kauli na farko wanda ibn taymiya ya dauke shi cewa ita ba za ta yi kafara a jihunta ba tunda shi ya tilasta mata dole ne shi zai yi kafara a jihunsa kuma ya mata wannan malaman suka ce in mun kula shi wannan mutumin ba raba ɗayan biyu tilas sa mata yi tunda shi ne mai wannan matsala ba ita ce mai wannan matsala ba saboda haka tunda wannan abun nasa ya cizo shi saboda haka ko ta shirya ko bata shirya ba dole ne ta bashi haɗin kai suka ce to ashe anan shi yasa manzo alaihi salam bai yi magana ta ba sai aka yi magana sa shi kadai to wannan dai ita ce fatawa tsaka-tsakiya ita ce fatawa mafi rinjaye musamman a wajen malaman hadisi cewa idan tilasta mata yayi to kafara za ta kasance bangarori biyu sannan kuma kafaran ta kasance a ajihunsa shi ba wai a ajihunta ba ma'ana duk biyun ina fata mun gane sai ce athani dalili na biyu da yake sawa ainihin azumi ya baci kun ga mun ambaci gaba ta farko to abu na biyu sai ce inzal so kafin mu ci gaba shin wannan abubuwa na bata azumi da zamu shiga mutum ya ci abinci mutum ya sha abin sha mutum ya fitar da maniyinsa da gangan ba ta hanyar saduwa ba shin su ma suna wajabta kafara ko ku ba sa wajabta kafara wannan shine mahallin sabanin malamai nassi bai zo akan mutumin da ya ci abinci ko ya sha abin sha aka ce banda rama azumi zai yi kafara ba babu sabani akan cewa mutum sai ya rama azumi in ya ci abinci da gangan ko sha abin sha da gangan sabanin shine sai an yi kafara ko ba sai an yi kafara ba malikawa sun ce dole a kiyasta ci da sha akan saduwa da mace zamu ga ayar da muka karanta a farko Allah da yace wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid sannan kuma yace wakulu washrabu har zuwa karshe aka ambaci halaccin saduwa da mata a cikin dare na Ramadan aka ambaci halaccin ci gaba da cin abinci da shan abin sha fito alfijiri suka ce to ashe duk abu ɗaya ne saboda haka mutumin da yace abinci da gangan ko ya sha abin sha da gangan to kan mutumin da ya sadu da mace da gangan ne saboda ai an keta alfarman watan azumi saboda haka yadda mutum yayi kafara a wajen saduwa da mace to a wajen ci ko sha nan ma sai yayi kafara amma malamai da yawa suka ce a'a ita ibada ko kuma shi horo ko kafara ba a kiyasin wani abu akan wani abu abinda nassi yazo a nan ake tsayawa suka ce idan mutum ya ci abinci ko ya sha abin sha da gangan azuminsa ya ɓaci ya yi zunubi ya aikata haram amma babu aya ko hadisi da suka wajabta masa kafara shi yasa ba a wannan malaman suke da saɓani yanzu mutumin da ya zo yana so ya sadu da mace a cikin watan Ramadan sai ya yi dabara sai ya ci abinci ya fara cin abinci ko ya fara shan abin sha sannan sai dai sadu da mace to yanzu sai ya yi kafara ko ba zai kafara ba ma'ana banda rama azumin sai kafara ko ba zai yi ba to sai wasu suka ce anan ba zai yi kafara ba tunda abinda ya karya masa azumin tunda farko abinci ne ko abin sha ba saduwa da mace ba saboda haka dai ba daidai ba suka ce a'a innamal a'malu binniyat tunda niyyar sa ba ta cin abincin bane ba ta shan abincin bane ta saduwa da mace ne kawai yanzu yayi dabara ne yayi sharar fage ya soma wannan cin abincin sannan yi wancan dole a nufin shi ma sai yayi kafara to bala yace asani abu na biyu inzalul maniyyi bi tiyarihi fitar da maniyyi da zabin mutum ta wata hanya malin yace bi takbilin aw lamsin aw istimna'in aw ghayri zalik bi takbil mutum yazo sai ya sumbaci matarsa la sama Allah ko wata mata daban da ya sumbace ta shikenan sai mani ya fito masa aw lamsin ko yazo ya taba jikinta aw istimna'in ko kuma yayi kokarin fitar da maniyinsa da wayansu dabaru da ya ga cewa ainihin zai yi ya zo ya yi wani abu ba wai jikin mace ya taba ba ba wai ainihin sumbatar mace ba amma sai wani abu da ya fitar da mani da gangan aw ghayri zalika ko dai wani wannan to shi ma wannan ya bata azumi sai sai li anna hadha min ash-shahwati allati la yakunu sawmu domin wannan fitar mani yana daga cikin sha'awar da la yakunu sawmu illa bijtinabiha azumi ba zai tabbata ba sai an nisanci wannan kama fil hadith kama yanda zai cikin hadith al-qudsi manzo Allah ko Allah yake cewa yadahu da'amahu wa sharabahu wa shahawatahu min ajli mai azumi ya bar abincin sa ya bar abin shan sa ya bar sha'awar sa saboda ni to anan malamai sun yi sabani akan shin idan mutum ya fitar da mani ba ta hanyar saduwa da mace ba amma ta hanyar ɗaya daga cikin abubuwan da muka ambata haka kawai sai ya zo sumbaci mace sai ya fitar da mani ko ya zo ya taba jikinta sai ya fitar da mani ko kuma shi da kansa ya zo ya wani abin da ya fitar da maniyinsa da kansa to yanzu wannan banda rama azumi sai yayi kafara ko ba zai yi ba wasu malamai musamman daga cikin malikawa sun wadauta masa kafara suka ce lallai banda rama azumi sai yayi kafara to wasu malamai kuma suka ce ba zai yi kafara ba domin me ai ba wai fitar maniyin shine wajibta kafara ba ina fata an gane ai mun fada cewa da mutum zai sadu da mace da mutum zai zo ya sadu da mace ko bai fitar da mani ba dole ne azumin sa ya bata kuma sai yayi kafara inda a ce kawai shi fitar da maniyin ne zai bata azumi to ai sai a ce mutumin da ya mafarki ma azumin sa ya bace kako mutumin da ya mafarki azumin zai bace ba kamar yadda zamu ambata to saboda haka sai suka ce mutumin da ba saduwa yayi da mace ba haka kawai yazo ya taba jikinta ko ya sumbace ta ko ya wata dabara samanin sai ya fita wannan mutum zai rama azumi ne guda daya amma ba zai kafara ba tunda ba saduwa bace ta kasance sai ce fa amman takbilu wal lamsu amma sumbatan mace ko taba jikin mace biduni inzalin ba tare da fitar mani ba fala yufattir wannan ba zai bata azumi ba lima fi sahihain saboda abin da yake cikin Bukhari da Muslim min hadisi Aisha ta radiyallahu anha daga hadisin nan Aisha Allah ya kara mata yadda annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam cewa manzo alaihi salatu wasalam kana yuqabbilu wa huwa sa'im wa yubashiru huwa sa'im manzo alaihi salam yakan sumbaci matan sa yana azumi yakan taba jikin su yana yin azumi sai ta ce walakinnahu kana amlakakum li irbihi sai dai shi manzo alaihi salam shi yafi ku iya danne sha'awar sa manzo alaihi salatu wasalam zai iya turta sa sha'awar sa ya danne ta wani abu zai faru ba wannan gaban ma zaka ga wasu malamai su suna maganin kwata-kwata bai halatta mutum ya zo ya sumbaci mace matarsa ko ya taba jikinta yana azumi suka ce wannan aikin na manzon Allah khususiya ce to amma malamai da dama sun ce a ita khususiya ba da ka ake fadar ta ba haka kawai a ce kaza khususiya ne akwai abubuwan da Allah ya tabbatar su khususiya akan manzo alaihi salam amma kuma akwai abin da ba khususiya bane ba saboda kun ga karshen hadisin tace walakin naukana amlakakum liirbihi manzo alaihi salam zai iya sumbatar matarsa ko ya taba jikinta ba wani abin da zai faru da shi alaihi salatu wassalam saboda haka waninsa kuma ba haka bane ba ya zo ma a wani asar shawani ya zo tambaye manzo alaihi salam cewa ya ma'aikin Allah mai azumi zai iya sumbata matarsa sai ce a'a wani kuma ko a wannan wani ko wata lana ya zo ya ma'aikin Allah mai azumi zai iya sumbata matarsa sai ce eh aka tambaye manzo Allah me yasa na farkon sai ya tambaya aka ce a'a yace shi matashi ne shi kuma wancan nabiyin tsoho ne saboda haka ba a jin cewa wani abu zai faru to shi yasa sai malamai suke ganin cewa idan sumbatar ko taba jikin ba zai haifar da wani abu ba to ba a haramta wa mutum ba saboda haka in yayi ba za a ce yayi laifi ba sai ce wa fi sahih muslim ya zo ce sahih muslim anna umar ibn abi salama sa'ala annabi sallallahu alaihi wasallam umar dan abu salama ma'ana kenan agolan manzo alaihi salam dan nana ummu salama ya tambayi manzo alaihi salatu wassalam yace ayyuqabbilu sa'im ya ma'aikin Allah ya halatta mai azumi ya sumbaci matarsa kare nabi sallallahu alaihi wasallam sal hadhihi sai sai tambayi wannan ma'ana ka tambayi babarka ummu salama ka tambaye ta fa akhbarathu sai ta bashi labari anna nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasna'u zalika sai manzo Allah yana yin wannan kun ga me wannan hadisin zai nuna mana ashe ba hususiya bace da hususiya ce manzo Allah ba zai ce ya tambayi ummu salama ba da sai ya ce masa a'a ahir ni kadai ya halatta gare ni kun ga manzo Allah ya faɗi wannan ba sai sai ya tambayi ummu salama kuma wannan yana nuna cewa su mas'aloli na addini ba a jin kunya tattare da su kun ga wannan wani abu ne mai nauyi na kunya amma manzo Allah sai ya ce ka tambayi mahaifiyarka tunda shi babban mutum ne ya san rayuwa ta aure da matarsa ma wala Allah a lokacin shi yasa ma yake wannan tambayar to sai ta ce manzo Allah yana yin wannan faqala sai shi Umar ya ce ya rasulullah ya ce ya ma'aikin Allah qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar ya manzo Allah ai mu ba irin ka bane ba kai Allah ya gafarta ma komai da komai duk abin da kai da wanda ba kai ba ai ya gafarta maka ya za a yi kenan mu mai koyi da kai fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo alaihi salatu wassalam ya ce amma wallahi inni la ataqakum lillahi wa akhshakum la yace wallahi na fi ku jin tsoron Allah na fi ku bin Allah da takawa ma'ana wannan abin da ta baka labari bai nuna rashin tsoron Allah ba bai nuna wasa da shari'a ko digirgire da addini ba bai nuna wannan ba na bi ku jin tsoron Allah na bi ku bin Allah da takawa sai malam yace lakin sai dai in kana sa'imu yakhsha ala nafsihi min al-inzal idan mai azumi yana ji wa kansa tsoron maniyin sai ya fita ta hanyar wato sumbata wa nahwihi da makamancin wannan aw min at-tadarruji bi zalika ila jima' ko kuma wannan ya zama tsani ne gare shi na ainihin ya zama ya sadu da mace li adami quwwatihi saboda rashin karfinsa ala kabhi shahawatihi a bisa danne sha'awarsa fa inna at-takabila wa nahwahu yahrumu hina idhin to in mutum ya san ba zai iya danne sha'awarsa ba taba mace ko sumbatar ta kai yi mata dogon kallo ma a wannan lokacin ba zai halatta ba haramun ne saddan lil dari'a domin a toshe kafa ta yin ba daidai ba wa saunan lisiyamihi anil fasad kuma domin ya zama ya kare azumin sa daga baci walizalika amara annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa domin toshe kafa manzo alaihi salatu wassalam ya umarci al mutawaddi mai alwala bil mubalagati fil istinshab cewa ya halatta mai alwala ya kai karshe wajen shaka ruwa illa an yakuna sa'iman sai dai in ya kasance mai azumi khawfan min tasarrubil ma'i ila dawfihi domin jin tsoron shigewar ruwa ya zuwa ainihin cikin jikinsa kun ga kamar yadda zamu kanta hadisin da Qais ibn Sabira manzo Allah yake cewa wa balig filistin shaki illa an takuna sa'iman ka kai karshe a wajen shaka ruwa ma'ana ana so in ka shaka ruwa sai ya shiga can cikin kogon hancinka sai dai in mutum ya kasance yana azumi to kaga anan ba shaka ruwan aka hana ba mubalaga aka hana domin mubalaga a wajen shaka ruwan shi zai bayu zuwa ga ruwa ya shiga makogaro kuma sai ya zama cewa azumi ya samu matsala ina fata mun gane to wannan gabace ce ta sa so da dama a hudubobin juma'a nikan fada ko wasu darussa ni ba na ganin dacewar yawan aure-aure da ya zama ruwan dare a cikin watan sha'ban musamman ga matasan da ba su da aure da yawa za ka ga cewa al'adar mu ta Hausawa an fi yawan aure-aure a cikin watan sha'ban wani ma wallahi za ka samu satin ƙarshe na watan an fi yawan ɗaure-ɗauren aure kuma za ka samu samari ne da 'yan mata kuma irin kasassaɓar da take faruwa wallahi ta sha zo mana akwai matashin da sai azumin ya wuce ya dinga kokawa ya ce wallahi azumin ramadanan nan kusan ba su yi ma hudu na kirki ba hudu wani ma ko azumin ɗaya na kirki ba su yi ba musamman za ka samu cewa rayuwa ce ta jahilci rayuwa ce ta rashin tarbiyya bai da tarbiyyar addini bai da wani linzami na jin tsoron Allah ita ma haka to saboda haka ya zamo ainihin an yi masu aure daidai wannan lokaci abubuwa za su dinga faruwa munana nikan faɗa in ce babu laifi ga mutumin da yake da aure ya yi mata ta biyu ta uku ce ta huɗu ce a matsayinsa na mai hankali mai saiti a rayuwa wannan ba za a ji masa tsoron yi musu abubuwa ba to amma a ce sabon saurayi sabuwar budurwa wanda ba su yi aure ba suna da shauƙin juna da begen juna kuma wasu ma sai ka samu sun kaɗaita su kaɗai ne a gidansu ba ma zaune suke da wasu ba saboda haka wannan sai iya abin da ka ji to lallai wannan abubuwa ya kamata mu dinga la'akari da su gara in za a yi wannan auren rake ga watan Rabi'ul Awwal Rabi'ul Thani Jumadal Ula Jumadal Thani duk wannan tsakanin akalla a ce an riga an san juna duk ba wani zalama da wata kishirwa ta takau da tsawon wata biyu wata uku amma dai irin satin farkon nan wallahi ana samun matsaloli ya kamata mu kula da irin wannan abubuwa malam yace wa ammal inzalu bil ihtilaf amma fitar mani ta hanyar mafarki au bit tafkir al mujarrad ko kuma kawai zallan tunani mutum ba mace zo ya taba ba bai sumbace ta ba ba ido ya zuba mata ba ka shi kada sai tsaya shedan ya jiho masa misali tunanin mace saboda haka sai ya zamo maniyinsa ya fito shine wato tunani al mujarrad an al amal wanda ya zamo ya tsiraita daga aiki ma'ana tunani ne kawai ba wani aiki tare da shi sai malai sai fa la yufattir wannan ba zai bata azumi ba li anna li ihtilam bi ghairi ikhtiyar sa'im domin shi mafarki yana kasancewa ne ba da zabin mai azumi ba mutum ya kwanta bacci kawai sai ya tashi wani ma bai san ko da an farkin ba gani ya sadu da wata mata ba kawai sai ya tashi ga maniji tare da shi to ko da gani ma ya sadu da mace a mafarkin wannan babu wata matsala ga azuminsa zai ci gaba da azuminsa yace wa amma tafkiru amma shi tunani fa ma'fuun anhu abinda akai afuwa akan sa ne da kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda fadin manzo ali sallallahu alaihi wasallam da yace inna allah tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusuha wato allah ya yafe ma al'ummata abinda rayukan su ta ba su labari ma lam ta amal aw ta takallam muddin ba su yi wani aiki ko suka yarda ba ita ma wannan gaba ba za a bata ala izdaqiha ba cewa an ba mutum dama ya je ta wani tunani ya dinga tunani a'a akwai abin da yake tsari in yasa zai fado wa mutum ila sai wani minti daya minti biyu wani abu ya faru da shi amma haka kawai mutum ya je ya dinga wasu tunani tunanin saduwa da mace tunanin wata sha'awa kaza kaza wannan haramun ne mai azumi wannan mai azumi abin da ya wajaba gare shi ya shagaltu da zikirin Allah ya shagaltu da karatun Qur'ani da duk wani abin da zai kusata shi zuwa ga Allah wasu zaka samu abin takeici suna azumin amma kamar yadda muka faɗa ba idan su baya azumi za su dinga kalle kallon hotunan batsa su dinga karanta karantan abubuwa masu motsa sha'awa su dinga sauraron abubuwa wanda za su motsa musu sha'awa wanda wannan ba daidai bane sai yake cewa asali daga cikin abubuwa da suke bata azumi abu na uku al-aklu aw shurb shine ci ko kuma sha wa huwa isalu al-ta'ami aw al-sharab ila al-jaw shine isar da abin sha ko abinci ya zuwa uwar hanji min tariqil fami ta hanyar baki aw al-anfi ko kuma hanci ayyan kana nau'ul ma'kuli aw al-mashrub kowace kala ce ta shi abincin ko abin shan li qawlihi ta'ala saboda fadin Allah subhanahu wata'ala da yace wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl kaga kiran an hana a ci a sha daga zaran al-fajri ya fito sai yace wasa'utu fil anfi kal akli wa shurbi saka magani ta hanci kaman ci ne kuma kaman sha ne akwai mutumin da zai zama bashi da lafiya za a matsa masa magani ta hancinsa kaga saka wannan magani ta hanci kaman cin abinci ne kuma kaman shan abin sha ne me hujja akan wannan yace li qaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda fadin manzo alaihi salatu wassalam fi hadith laqith ibn sabira a cikin hadithin laqith ibn sabira da yace wa balig filistin shaki ka kai karshe a wajen shakarwa illa an takuna sa'iman sai dai in ka kasance azumi kake kun ga an hana mai alwala ya shaƙa ruwa da ƙarfi saboda kada ruwa ya wuce to in ku haka ne min babi aula an hana mutum a diga masa wani magani ainihin ta hanci maganin nan ko ya zama na ruwa ko ya zama magani na gari da za a ce a shaƙe shi ta hanci yace rawahu al-khamsa masu ruwaya hadisi mutum biyar ne suka rawaito shi kuma imamu tirmidhi ya inganta shi malam yace fa amma shammur rawa'i amma shakar wa'insu abubuwa na wani kanshi fa la yufattir wannan ba zai bata azumi ba li'annahu laysa lirza'iyati jurmun domin shi kanshi baya da wani jiki ya da kuri da dau da zai shiga cikin jiki ma'ana ya fesa turare ko kunna turaren kanshi ko inhaler ko duk dai wani abu da mutum zai shaka wanda yake ba gari bane ba ruwa bane to wannan ba shi da tasiri ga mai azumi domin wannan ba za ka kira shi a matsayin ainihin an kare azumi ba kiran yanzu kamar irin famfo da ake shakawa ba wai na ruwa ba mutum hancin sa ya toshe ko kuma wato ainihin wani abu shaka da mutum zai shaka kamar kirfa mutum ya shaka wannan iskar ta ta zama ta tafi toshewar hanci wannan babu matsala tunda ba shi bane ba kuma ainihin sha bane to ina ga dole mu tsaya a nan domin za mu tashi akan gaba ta hudu daga cikin abubuwa da suke bata azumi muna roƙon abin da muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada abinda mu kuskure muna fata Allah subhanahu wataala gafarta mana kuskuren ya ganar da mu daidai din Allah ka sa muna daga cikin wanda suke dacewa da ibadodi a cikin wannan garare masu albarka Allah ka sa mu dace da ibada karbabbiya a daren daraja ya Allah daidai da zamu yi Allah ka ba mu lada abinda zai zama mun kuskure Allah ka yafe mana ya Allah wannan annoba da muke ciki wanda ya zama ta takura bayinka ta fuskar neman abinci ta fuskar ibada Allah ka yaye mana wannan musibu ya Allah babu wanda zai yaye mana wannan musibu sai kai kuma a wannan gaba ina sake maimaita irin maganganu da na faɗa muna roƙo gun gwamnati su taimaka duk wani akalla na lecinin dinnan da Alhamis to dan Allah duk wasu kasuwanni da ake amfana da su a bude su ga baki ɗaya kada a toshe wata kasuwa abinda ya kamata mu kalla ko gwamnati kalla cewa wasu abubuwa na ibada idan an toshe wata hanyar to akwai canjinta misali yanzu idan an ce an dakatar da sallar juma'a to juma'a akwai canjinta shine azhar idan an ce kada a jami'in tarawihi to tarawihin nan mutum zai iya shiga gida ko shi kadai ko da iyalansa yayin wannan amma kasuwannin da Allah ya rataye rayuwa akan su babu canjin su kasuwa ba ta da ainihin abinda zaka ce ya kwafe makwafinta yadda ake da bukata a kasuwar yan kaba haka ake da bukata a kasuwar sabon gari haka ake da bukata a kantin kwari haka ake da bukata a kofar wambai kuma musamman akwai waɗansu abubuwa na yan kasuwar da wallahi lalacewa suke akwai abin da baya karbar ajiya ma'ana bai karban dogon lokaci idan ba a fitar da shi ba wani idan akwai zafi musamman yanzu ake cikin zafin nan zai lalace dan kasuwar nan an sabbaba masa asara mai yawa kuma a daidai lokacin an takura bukatun bayin Allah in dai har saboda bukata za a ce an yadda ko kasuwar singa ko kasuwar ainihin yan kaba misali ko abin da ya shafi yan lemo to hakan nan akwai bukatun mutane a kasuwar sabon gari akwai ta a kantin kwari akwai ta kofar wambai da sauran kasuwanni ya kamata gwamnati duk lokacin da za ta yi abu ta yi abin da za a kyautata mata zato ba za a zarge ta da karkata a wani bangare ko ma a yi zargin kila waɗansu sun ga waɗansu manya shi yasa su aka sake musu mara ba a yi abin da za a kyautata zato addinin musulunci bai yadda kai abin da za a muna maka zato ba ku duba manzo alaihi salatu wassalam lokacin da ya rako matarsa Nana Safiya yana itikafi can ziyarce shi ya rako ta suna cikin tafiya sai wasu mutane biyu suka hango manzo alaihi salam yana tafiya da wata mata sai suka yi sauri za su wuce sai ya ce ala rislikuma fa innaha safiya yace ku tsaya ku tsaya ku bi hankali matata ce safiya suka ce ya ma'aikin Allah waye zai maka mummunan zato yace ina jin tsoron kashe dan ya zai bone abu a cikin zuciyarku kun ga anan manzo sallallahu alaihi wasallam shi fa kowa tsarki a cikin halittun Allah ba wani mutum da zai zargi wannan matar wata matar banza ce to amma manzo Allah domin kare mutuncinsa sai yi musu bayani to ashe mu da bamu san gaibu ba za mu ga cewa an ce yan kasuwa kaza irin mall dinnan su bude manyan kantuna su bude amma ba a yadda sabon gari su bude ba ba a yadda kasuwa kaza ba anan sai zuciya ta dinga tunanin anya kuwa babu lauje a cikin nadi anya babu wani dalilin da yasa aka ba wasu dama aka hana wasu tunda kowace akwai bukatar mutane a ciki saboda haka don Allah muna roƙo duk lokacin da aka ce an daga kafan nan to a daga kafa ga dukkan yan kasuwa suna da bukatar su sayar da kayan su samu abin da za su yi bukata suna da bukatar ya zamo waɗansu kayan an sayar da suka sulalace muna fata Allah ya sa a fahimci wannan kuma Allah ya sa a ɗauki mataki na gyarawa abinda muka yi daidai Allah ka ba mu lada abinda muka kuskure muna fata Allah ka yafe mana kuskuren ka ganda mu daidai din wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.